Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22-25 da kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya duka a jamhuriyar Niger ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu da kuma Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Alhamis 13 ga watan Yuli. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To, shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Paris yau Alhamis don tattaunawa akan yaki da ta'addanci da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron. A wani lamari ne daban kuma, shugaban na Amurka ya faɗa a jiya Laraba cewa shugaban Rasha Vladimir Putin zai fi so a ce Hillary Clinton ce ta zama shugabar ƙasa ba shi ba. Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya koma birnin Doha yau Alhamis don ganawa da sarkin Qatar Sheikh Bin Ahmad Al Thani.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran, za mu nufi ƙasar Kamaru, inda wani hari da aka kai sanadiyar rasa rayukan mutane 14.
Ai wallahi, bomba ce ta tashi daga wancan anguwar. Abin da ya saki na kaga nake na birkita, an kula na ba su kwance.
Sai kuma jamhuriyar Niger, inda gwamnati ta saida wa ƙasar Morocco hannun jari a bankin biya da nufin ceto shi daga durƙushewa.
Tunda zai wakana shi ne bankin warin da za ta gaza gwamnati ya sai. To an ce gwamnati ya jaya hannunsa, in ya jaya hannunsa za ta faduwa ƙasa, ma'aikatan da ke ciki za su rasa aiki.
Yau ma Mejo Hamza Al-Mustafa zai ci gaba da amsa tambayoyi da ku masu saurare kuka yi masa da ya shafi aikin da CBS ke gudanarwa da nufin ganin ci gaba da haɗin kan ƙasa a shirin Sai Bango Ya Tsage na Jummai Ali. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Paris yau Alhamis don tattaunawa akan yaki da ta'addanci da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron, don kuma ya halarci bikin ranar hutun ƙasa a Faransa da ake kira Bastille Day da Turanci, haɗe da kuma bikin cika shekaru 100 da dakaran Amurka suka shiga yakin duniya na ɗaya. Shekara ɗaya da ta gabata, Trump ya bayyana birnin Paris a matsayin mummunan wuri mai cike da hargitsi saboda 'yan ta'addan da ke gudanar da ayyukansu a can. Kwanan nan ma sai da ya ce hare-haren 'yan ISIS a birnin Paris ɗin sun ragewa birnin kima a idon duniya. Yayin da shugaba Trump ya fidda Amurka daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a birnin Paris a shekarar 2015 ta magance gurɓatacciyar iska, shugaban ya ce an zaɓe shi ne don ya wakilci Petersburg ba Paris ba. Duk da haka, daga baya Trump ya karɓi goren gayyatar Macron zuwa waɗannan bukukuwan na Faransa da ake gudanarwa a yanzu. Bayan ganawa da Macron a yau Alhamis, Trump zai yi liyafa da jami'an rundunar sojan Amurka, zai kuma kai ziyara a kabarin Napoleon Bonaparte.
A halin yanzu kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa shugaban Rasha Vladimir Putin zai fi so a ce Hillary Clinton ce ta zama shugaban ƙasa ba shi ba. Inda Hillary ce ta ci zaɓe, da yanzu an gama da dakarun Amurka, kuma da yanzu duk hanyoyinmu na samun makamashi sun yi muguwar tsada sosai, a cewar Trump a lokacin da ya hira da Pat Robertson, wanda ya ƙirƙiro cibiyar kafofin watsa labarai ta CBN, wato Christian Broadcasting Networks. Trump ya ƙara da cewa waɗannan dalilan ne suka sa Putin baya son sa. Amma Trump ya ce ganawar da ya da Putin cikin makon da ya gabata a wajen babban taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da ake kira G20 da aka yi a Jamus ya yi tasiri duk da bambance-bambance da suke da shi.
To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya koma birnin Doha yau Alhamis don ganawa da sarkin Qatar Sheikh Bin Ahmad Al Thani a wani sabon yunkurin diplomasiyya na baya-baya da ya ɗauka da zammar warware ƙiƙiƙan da aka samu tsakanin Qatar da rukunin ƙasashen da suka haɗa da Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da kuma Masar. Ƙungiyar ƙasashen da Saudi ke jagoranta dai sun zargi Qatar ne da goyon baya aƙida ta'addanci, kuma sun ba Qatar jerin bukatu guda 13 bayan da suka yanke hulɗa ta diplomasiya da ita a farkon watan Yuni. Qatar ta ce a shirye take ta hau teburin neman sulhu, amma ba za ta taɓa sakin ƙimarta ta zaman ƙasa mai cikakken ‘yancin kanta ba. Tun jiya Laraba, Tillerson ya gana da ministoci daga ƙungiyar ƙasashen da Saudi ke jagoranta a Jidda, amma bai yi wa ‘yan jarida bayani ba bayan wannan ganawar. Kafin ganawar, wani babban jami'i daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa ya ce duk wata sasantawa da za a yi ba za ta tsaya kawai akan maganar kafofin samar da kuɗaɗen ta'addanci ba. Dole ne a duba muhimman batutuwan da suka janyo wannan rigimar. Bayan wata ganawa da suka yi a makon nan da ministan harkokin wajen Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Tillerson ya sanar da cewa Amurka da Qatar sun sanya hannu akan wata yarjejeniya da ta tanadi cewa ita ƙasar ta Qatar za ta ɗauki matakan da za su toshe duk wasu hanyoyin samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan ta'addanci.
Waɗansu masu tsatsauran ra'ayin addinin Islam ɗauke da bindigogi sun harbe 'yan sanda hudu har lahira yau Alhamis a kudu maso yammacin Pakistan. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin Baluchistan ya ce 'yan sandan sun je yawon sintiri ne a birnin Keta a lokacin da 'yan bindiga suka yi wa motar su ruwan albarusai kafin suka tsere daga wurin. Cikin 'yan sandan da suka mutu har da wani babban hafsa mai suna Mubarak Sha, tuni wani ɓangaren 'yan ƙungiyar Taliban da ya ɓalle da ke kiran kansu Jama'atul Ahrar suka ɗauki alhakin kai harin. A farkon makon nan, Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya ƙungiyoyin Jama'atul Ahrar a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda a duniya, tana mai cewa ƙungiyar na gudanar da ayyukanta a wajen lardin Nangarhar da ke gabashin Afghanistan.
Rahotanni daga Turai sun ce a kwanan nan Rasha tana ta ƙara yawan zirga-zirgar wani rukunin jiragen samanta na yaƙi a shiyar yammacin nahiyar ta Turai, abinda aka ce ya fara zama barazana ga jiragen saman fasinjan fararen hula da ke ratsa nahiyar. Rundunar sojan Turai ta NATO ta ce aƙalla sau 800 tana tayar da nata jiragen yaƙin don su tunkari waɗannan jiragen na Rasha, waɗanda ake kira QRA a taƙaice, a shekarar da ta gabata ta 2016. Wannan yana nuna cewa yawan tashin jiragen Turai ɗin don tunkarar na Rasha ya ruɓanya tashinsu har sau biyu idan aka kwatanta da na shekarar 2014.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, bari mu faro takon daga ƙasar Kamaru, inda waɗansu mahara suka afkawa garin Waza da ke jiha arewa mai nisa suka kashe mutane 14, waɗansu 32 kuma suka ji raunuka. Wakilinmu Garba Awal ya je inda lamarin ya auku, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Ai, wallahi bomba ce ta tashi daga wancan anguwar. Abin da ya sa kin yanka gane kina birkice, an kula na ba su kwance. Wallahi da yawa sun mutu, kuma da yawa kuma suna kunce sun ji ciwo da yawa.
To, daga ina ka kai harin?
Wannan harin nan na mummuna ji mutane mu 'yan ta'addan shashin Najeriya da ake ce da su 'yan Boko Haram ne suka shigo da wannan harin.
Babu sojoji ne a wajen naku?
Kai, babu sojoji a wajen namu. Abin da ya sa kenan duk wannan haka ya faru. Kukan mu dai yanzu muna bukatan dai a zo a taimaka mana hukuma, gwamnati turo mana hukuma dai a rufe wajen shiga da fitan gabaki daya, saboda mu samu makuncin hankali.
Yau kimanin watanni uku kenan a wannan bangaren ba a jin hare-haren Boko Haram. Na neme ji ta bakin gwamnan jihar Arewa mai nisa, mijin Yawa Bakari, amma abin yaƙicin turakana. Na sadu da ɗaya daga cikin masu bashi shawara ta bangaren yaƙi da ake yi da Boko Haram, Mr. Lawrence Parfe.
Ok, ben il faut dire que cette énième
wannan harin da ake kai mana a garin Waza dai abin ya ba mu mamaki, kuma yanzu za mu ga yaya za mu yi domin mu ga cewa mun toshe ta ko'ina wajen da Boko Haram suke shigo mana daga ƙasashe makwabta, kuma za mu ga yanzu irin yadda za mu yi domin mu wanzar da zaman lafiya a garin namu na Waza, domin yanzu ba mu san masu waye suka kawo mana harin ba. Yanzu dai hare-haren da Boko Haram suke kaiwa a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, sama da mutane 2,300 ne suka riga mu gidan gaskiya, kana 'yan gudun hijiran ƙasar tarayyar Najeriya 50,000 ne suke jibge a jihar Arewa mai nisa a garin Miniwawo. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To, daga ƙasar Kamarun kuma sai makwabciya Najeriya, inda masu kula da lamura ke cewa hukuncin da kotun koli ta yanke kan rikicin shugabanci da yake neman ya kwantar da babbar jam'iyyar hamayya PDP na iya taimakonta ta iya taka rawar gani a zaɓe mai zuwa. Wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya na bin diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Tabbas ga magoya bayan kwamitin rikon PDP na Ahmed Makarfi, hukuncin kotun koli da ya ba su nasara ya buɗe sabon babi a jam'iyyar da ka iya kawo musu sararawa bayan zullumin da jam'iyyar ta fada tun faduwa zaɓe a 2015. Ga shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar Sanata Walid Jibrin, dama bai taɓa raba ɗaya biyu ba jam'iyyar ta ɓangaren mafiya rinjaye zai samu nasara, kuma koma baya da suka samu ba wani abin mamaki ba ne.
Kai ka san watakila abin da ke wasu jama'iyyun ko kuma abin da ke jama'iyyar mulki a yanzu, kana jin namu ne ya fito fili. Don mu ne masu ƙarfi, mu ne masu jama'a a ƙasar nan, saboda haka dole a dinga maganar namu, na waɗansu ba za ka ji abin da ke ciki ba.
Sakataren shirye-shirye na kwamitin rikon PDP Abdul Lingi ya ce sun huta da raƙai don dama suna da yakinin ba za su taɓa daidaitawa da Sanata Sharif ta teburin shawara ba.
Ba za a samu maslaha da wanda baya son PDP kuma ya jagoranci PDP ba, wannan na tabbatar ba zai yiwu ba.
A tsarin PDP na kwamitin riko da aka ƙara wa adi na shekara ɗaya wajajen ƙarshen bana kenan, zai shirya sabon zaɓen jam'iyya da zaɓar shugaba daga ɓangaren Kudu, inda ɗan takarar shugaban ƙasa ga zaɓen 2019 ya koma arewa. Cikin masu niyyar takarar shugaban ƙasa PDP kai tsaye ko ta ɓangaren mukarabansu akwai tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido da kuma kwanan nan mukaraban gwamnan Gombe Ibrahim Hassan Ɗankwambo, sun ce za su nemi takarar shugabanci. Ga abin da nanun daman gwamnan Bala Bello Tinka ke cewa,
muna kan mobilization kuma ana tuntuɓanmu ma daga wurare da dama wanda ana buƙatansa da ya fito ya zo ya tsaya ya yi takarar shugabancin ƙasar Najeriya. Wannan kuma shine babban abun da muka sa a gaba, wanda kuma insha Allahu wannan project da aka sa a gaba ina ga shine zai taimaka wa 'yan Najeriya. Don gaskiya a yanzu yadda duniya ta canja, muna buƙatan shugabanni waɗanda suke matasa ne, wanda suka san harkan tattalin arziki, wanda shi kuma inda ya fice kenan, kuma waɗanda suka san menene yake faruwa a ƙasa.
PDP dai a yanzu ta fita daga takaddamar shugabancin jam'iyya, inda take ganin za ta yi dawa mulkin Najeriya a 2019. Ga abin da shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma Ibrahim Kazaure ke cewa,
APC ba ta iya cin zaɓe ba, kuma APC ma faɗaɗɗiyar jam'iyya ce, za mu kawo da ita warwars. Sai mun kada APC ta yi mun mata kayan da ba ta taɓa jin kayi irin wannan ba. Mu jam'iyyarmu ta PDP tana nan daram dam.
APC a nata ɓangaren ta ce ko a gobe a fita zaɓe, don manyan 'yan siyasa ma kusan kullum na sauya sheka su dawo jam'iyyar mai mulki. Nasura da Malik kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To bari mu rufe taskar hotunan namu a jamhuriyar Niger, inda a yunkurin gwamnatin kasar na ceto bankin biya daga barazanar durƙushewa ya sakarwa wani bankin kasar Morocco babban kaso na hannun jari, matakin da waɗansu 'yan kasar ke kushewa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Musulmin Muni Barma ya aiko mana.
A yarjejeniyar da ɓangarori suka cimma, gwamnatin Nijar ta amince ta janye daga harkokin gudanarwar bankin na biyayya ta hanyar saidawa bankin BCP Maroc kashi 35 daga cikin 100 na hannun jarin da gwamnatin ke rike da shi tun a shekarar 2012, matakin da shugaban kungiyar masu mu'amala da bankuna Kaka Mai Tawaya ya ce ya yi daidai.
To in ba da an kai haka nan ba, abin da zai wakana shi ne bankin hwarin da za ta gaza gwamnati ya sai. To an ce gwamnati ya jaya hannunsa. In ya jaya hannunsa za ta faduwa ƙasa, ma'aikatan da ke ciki za su rasa aiki, kuma waɗanda ke kuɗinsu ciki za su ɓata lokaci da dama ko kafin su shiga su samu ko ya samu kuɗinsu. Matakin ya yi daidai.
Wannan na nufin daga yanzu 'yan ƙasar Morocco na riƙe da kashi 69.51 daga cikin 100 na hannun jarin bankin biyayya Niger. Saboda haka daraktan ma'aikatar Business Challenge Saidu Sule mai sharhi akan harkokin tattalin arziki ke cewa a rago.
Arzikin ƙasarmu mai hankali kai ya koma hannun waje. Ba dan ban ma son mutanen waje ba ne. Muna so ma duniya duka tana iya ta zo ta yi kasuwanci a Niger. Ai shi ne muke so. Amma a yi kasuwanci cikin ƙasarmu da kuma mu ma mun san abin da ake yi, muna cikin abin. Ba kawai mu dai muna 'yan kallo wa'ansu su zo sai abin da suka dama. Mu ba mu san abin da ake yi ciki ba, kuma harkar ƙasarmu ne.
A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, bankin na BCP Maroc ya amince wa ci gaba da aiki da ma'aikatan da ya tarar a bankin biyayya Niger, kamar yadda hukumomin Niger suka nace a kai. To amma masana na ganin ba a nan take ba.
Abin mai mahimmanci shine ya zama abin naku ne. Yanzu da Bank Popular suka sai biyayya, ba a hudda mutane aiki, ba a rage musu albashi, wannan ba abu ne da yake da muhimmanci da yawa ba fa. Kalilan ne daga cikin, paske in an lissa ha bankuna da dama da suke nan ga. an doki Atlantic kubewa kuma na Maroc ne an doki a tijari wa Faris kenan ko ga bai yanzu nauyin su cikin system financier nauyin su ai nauyi ne da dama kuma masu karfi cikin wa'annan dukan su ƴan kasa guda ne ƴan Maroc ne ko abun dai in an yi lissahi yana iya bada tsoro
fatan masu mu'amala da bankuna shine sabbin shugabannin na bayyana Niger su bullo da wasu matakan saukakawa jama'a hanyoyin samun rance
kasar Niger tana cikin waɗanda a baya wanda jama'a ta ga Allah wanda ya zuwa aiki cikin banki saboda tsadar akwai kuma da matakin nan da an ka dauka na in ka dauki bashi ga abinda za a yi ga abinda za a yi duk sai a biyo ma a tattauye harkoki kudin ruwan sun yawa
a cewar hukumomin kasar gamsuwa da yadda ƴan kasar ta Morocco suka lakanci sha'anin hada-hadar banki ke dalilin sakar musu hannun jari a maimakon ƴan kasuwar Niger da suka nuna wannan sha'awa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 11 da minti 16 na asuba
Bayan za a ce sarki ka gaje ga gargajiyar ku ga yaron ku amma sai ka zo taro ka ta turanci to ya za a yi matasan su ma su ta san cewa yaron suna da muhimmanci
magana su sarakai cewa sai sun yi amfani da harshe wannan nasu na kabilar su doka ba ta tilasta da addini da harshe dole ga wanda za ka yi
Oh, sai ku kasance tare da mu yau abinda za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai a shirin mu na dare. Shin ya dace sarakunan gargajiya su yi magana da waɗansu harsuna daban da harshensu na asali a masarautinsu? Za ku ji abinda ya taso da wannan magana idan kuka kasance tare da mu. Kafin wancan lokacin ga Jummai Ali da shirin mu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin kuma har yanzu muna tare da Major Hamza Al-Mustafa tsohon mai tsaron lafiyar shugaban Najeriya marigayi General Sani Abacha wanda kuma shine shugaban wata kungiyar da ke hankurin samar da dabarun samun zaman lafiya da haɗin kai da kuma ci gaban ƙasa da ake cewa Peace, Unity and Development Initiative da Turanci. Major Al-Mustafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana Hassan Adogo, uban kungiyar muryar nasara na jihar Nasarawa. Ranka dai ina maka barka da zuwa. Game da maganan Igbo shekaru ba wai yau ne aka fara wannan koke-koke ba. Sun dai da suna wani koke-koke lokacin da ake wani abin shi wani kwamitin da aka kafa nan na shugaban kasa ne ko na da tawarewa ne kuma ina roko Allah ya sa wani kwamiti kada zama na a cacaye a tashi ba da fatan za a yi wani ba a kai domin a gaskiya wani bayan su Igbo ba ta so zama lafiya a kasa nan ba ta kuma su yaran da suke bishiyar da suke wani abin nan suka shekara 50 ba daga shekara 20 ne zuwa 30 waye na sa su yi nagode
yawa kana maganan kwamiti wani kwamiti kake magana
shi wanda aka sasu yanzu shi wannan ina shugabanci na yanzu
ba kwamiti bane kungiya ce kuma ta dade ba wai gwamnati bane ta kafa yawa to Major me zaka ga mu wannan talikin
well ni dai Allah sa kungiyoyin da yake magana akai su ji
yana maganan kungiyar ka ce ai shi yasa nace mai ba committee bane kungiyar ka yake magana
a ne tawa ina yi ne a matsayina na dan kasa kuma mai kishi tsakanina da Allah na kafa makaranta wacce yake tana kan abubuwa ne da ya shafi zamantakewa da harkokin ilmantar da wanda suke mulki akan zamar da kasa lafiya saboda haka ina yi ne a maimakon wa'annan kuma ina jawo hankalin duk wanda na sani cewa duk hanyar fitina mu guje ta mu barta mu bi wai abin da ya kamace mu haka ma gwamnati da kanta abin da duk muka gani ya kamata mu sani su bi saboda kare haƙƙin mutane da zaunar da ƙasa lafiya a gaskiya muna yi mu muna magana da kowa ne mu muna yi ne tsakanin mu da Allah ba wani wanda ya kafa mu mu an kawo ba salare ba allowance da salare mu yana gurin lada ne daga Allah
malami na gaba bismillah ko
assalamu alaikum
wa alaikum salam
ajiye mai barka da ki aiki
Barka ka dai.
Ki gaje min da babban bakonki.
Yana jin ka ai.
Tambaya ne na daya.
Eh.
Shine me dalilin da duk shekara wani shekara 50 da wani abu kenan muna fama da abu daya. Kuma wannan kungiyoyi da suka tashi guda biyar suka tashi suka magana akan wannan abu an ta. Kowa yana tafiya da dawa ana ta binan. Ni tambaya na da Manjo. Ya za a kira wannan kungiyar da duk kungiyoyi guda biyar da suka magana akan wannan abu su a zo na da sanya musu magana na a'a ya dace ko kuma bai dace ba. Tambaya na kenan tashi lafiya sha ruwa lafiya.
Eh to
ina da alheri cikin wanka tsofin garejin a kurba lafiya.
Mejo fa ya ba da ansa tunda kun duk kowa ya zo yana tambaya din makamanci ne sai dai kawai a gitta shi ta wani wurin. Malami na gaba bismillah.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Barka Hajji Hajimai. Kina magana da sakataren kungiyar muryar Nasara na jihar Nasarawa Lawal Adda yaren ciwa dan Juma da ke a gonyar wannan garin lafiya.
To.
Tambaya na shine wannan kungiya na nan ziyafran da suna ta abubuwa tun sama da shekaru farkace din nan. Menene ya sa dattawan mu na Arewa ba su taba tsiya su musu ci ba har kuma ya kai a kwanakin baya na ji matsaya daga cikin dattawan wannan kungiya na nan ziyafra Emmanuel Onyewu yana gaya wasu maganganun da bai dace ba a kan matasan mu na a kan jama'a mu na Arewa da da sa wannan yankin nasu. So menene amfanin dattawan Arewa tuntuni da ana gina ba taba tashi a musu ci ba ina so Manjo General.
Anya ko bai ba da ansa ba ga tambayoyin da aka maza dan gaman tambayar naku kusan ɗaya ne sai dai kawai wani to amma barin ya shiru. Mejo kana da abin da zaka gaya mu wannan malamin?
Eh su manya na Arewa na san akwai wanda suke da kishin Arewa fi sabilillahi kuma suna a shirye suke su yi tuntuɓa kuma su riƙa magana da su musamman akan wannan abin da ya taso kuma an gano haka dan mutanen na Ibon da muka je da su sun nuna haka. Shi wannan yaron da ake gani fa a Ingila ya zauna. A Ingila yake a zaune, a can yake shan ƙwayarsa, a can suka bude account suna zaluntar mutane da ƙarerake za su yi kaza suna kaza. Daga can waɗanda suke ziga shi suke ziga shi ake tara kuɗin domin tada fitina. Wannan abu ne da gwamnati da mutane duk ya kamata su gane su sani. Wannan bincike ne muka yi a matsayinmu na masu tishin ƙasar nan namu da mu imu kawai. Na san gwamnati ta fi mu sanin waɗansu abubuwan amma duk da haka dai muna da haƙƙin ƙara sanar da gwamnati. Saboda haka ba yaro bane mai aƙida ko ta wacce za a alfahari da ita ko kuma wani tarbiyya na gari. Dama yaro ne mai shan ƙwaya kamar yadda zan faɗa don mutanen mu su gane su kwantar da hankalinsu akan shi wannan shashashen yaron. Da su waɗannan gurɓatattun mutanen suke amfani da su shine da ije Ingilan ai akan titi yake kwana. Da ije wata 'yar Ghana ya samu ya aura to da ya mata duka bayan ya sha ƙwaya ta kore shi. Koren san da ta yi shine shi wannan rabuwa zurke da ya je shine aka sa shi ya taimake shi ya sama mashi gida domin ya samu aiki. Daga nan ne yaron ya shiga gidan rediyo tasu da suka yi don faɗakar da mutanensu akan zamantakewa. To sai suka canja rediyon wajen zagin mutane musamman Arewa da kuma cewa su sai sun raba Najeriya daga yadda take a yau. Daga nan ne duk abin ya fara. To wanda yake shan ƙwaya har yanzu ya tashi hankalinku kuma ku ce wani abu. Abin da kawai nake fata shine gwamnati ta tashi tsaye ta yi maganin abin da sanin information da labarurkan da ke hannun gwamnati. Su yi magana da mutanensu. In har fa mutane suna zaune tare sai kuka shiru kuka ƙi magana. Dole ce ɗan zai shigo kuma da sai ya shiga ciki. Kuma duk abin da ake alƙawari da to ba a san zahiri ba. Abu ne wanda yake ba daidai ba gurɓatacce. Don mu kawai abin da muke faɗa kenan. Don akwai manyan nasu a shirye suke a ta maganganu a gyara a zauna lafiya.
Na mutum na gaba bismillah ko?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai magana da Yusufu ne miji daɗin katuka jikan malam mai lafiya.
To.
Kyaman na kungiyar muryar Nasara na karamar hukumar lafiyan Bare-bari. A takaice shekarun baya wanda lokacin da an haɗa haɗin gwiwa ne aka samu Najeriya an samu 'yancinta. Yau kuma an waye gari kusan Arewa ne da arzikin da aka samu a kudu da Arewa da sauransu. A tattalin arzikin 'yan Arewa ne ya dawo da auduga shi ne aka samu aka yi tonetonen gidan mai da wasu abubuwa kudu. To a yau yanzu sun manta da tayirin din ne na buƙatar mai girma ya Al-Mustafa ya kara jaddada wannan tayirin don waye su ba su san wannan ba ko da an rubuta takarda suna zuwa ina cikin takarda ta irin suna kaman ko busu ne to a farkar da su su gane mu fa noman da muke yi albarkacin su ne albarkacin noman mu ba suke ci suke sha a yanke kenan
to mallan tambaye ka wannan tambaya ne ko ko sharhi kake yi
a tambaya ne ina so a kara musu sharhi kan wannan bayani
to kai dai maganar taka ba kaman tambaya ba tunda ka ce kana son Mejo Almustapha ya gaya musu kuma ka ce tambaya ce to ni ban gane ba amma ban sani ba ko shi Mejon ya gane tambayar da ke cikin magana ka gama ne ko da saura
a ya gama
Mejo ka ji ni dai na dauka akan ba tambaya ba shi kuma ya ce tambaya yi
ina ganin yana so wai a tun a tsara tana iza cewa an gina ko ina ne na kasan nan da kudin noma
sai
yake sai yace wannan haƙin kowannen su ya sani ai yaran da ba su ga tashin hankalin da aka yi ba ko kuma ba su ga lokacin da auduga da gida da nama yake bi ta ko ina ba ana gina kasar su ne ba su sani ba to akan rashin sani da kuma irin gurbata na tarbiyya musamman wanda suke zuwa su je can kasashe da su ba san hawa ba su san sauka ba su karbi kudi kalilan su zo su tashi mutane to shine ne nake cewa gwamnati kada tai sako da irin su ai kowace mu ma da muka zo a 1993 a lokacin zumar da yayi a Burkina nan ai ba irin wannan shigantakar da mun gani ba to amma mu ba ma lako da sanin me yake faruwa a gida da sanin me yake faruwa a waje da kuma wanda suke amfani da su wajen tanar da gwamnati saboda haka hukumomin tsaro na ƙasa suna da aiki jawur a hannunsu dole su tashi su yi ba komai bane za a bar gwamnati suna yi
to abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Mu ma muna maki ban gajiya da tawagarki ga Maryam takin tsaza ta tsa mana muhimman kanin labarai. To kafin mu kai ga haka Maryam bari mu je ga kadan daga cikin dimbin rayu da su masu saurare suke aiko mana ta hanyar email.
Bari mu fara da wasikar Comrade Salim Abubakar Imam Jingir wanda ya ce Allah ya sa baiwa sanata Ahmad Muhammad makarfi jagorancin jam'iyyar adawa ta PDP da kotu ta yi ajiya a babban birnin tarayya Abuja. Ya zama alkhairi ga jam'iyyar da masu yasan Najeriya baki daya. Shi ma Muhammad Salihu Kauran Namo da jihar Zamfara cewa yayi nasarar da bangaren Ahmed Makarfi ya samu a kotun koli na samun jagorancin jam'iyyar adawa ta PDP wata gagarumin nasara ce ba ga bangaren nasa kadai ba har ma da demokradiyyar Najeriya kasancewa babu yadda demokradiyya za ta yi armashi matakar babu jam'iyyar adawa mai karfi a cikin kasa. Muna fata
to madalla ga Maryam da takaitattun labarai. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Paris yau Alhamis don tattaunawa akan yaki da ta'addanci da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron don kuma ya halarci bikin ranar hutun kasa a Faransa da ake kira Bastille Day da Turanci hada da kuma bikin cika shekaru 100 da dakaran Amurka suka shiga yakin duniya na daya. Shekara daya da ta gabata Trump ya bayyana birnin Paris a matsayin mummunan wuri mai cike da hargitsi saboda yan ta'addan da ke gudanar da ayyukansu a can. Kwanan nan ma sai da ya ce har-haren 'yan ISIS a Paris ɗin sun rage wa birnin kima a idan duniya.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan jiko. Yanzu ni da Maryam da kuma Julie za mu tattara inamu mu gefe mu ba masu shirin gabatar da matasa na yau da gobe fili domin gabatar da wannan shiri. Malamai, bismillah, mu kuma sai mu ce da alheri.